Sashen Hausa na Murya Amurka ke magana akan mitoci 19:25 da kuma 60. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani Sarauniya, Fara'a, FM Nomad da Lol da tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma Alpha Radio dake Kumasi a kasar Ghana. Haka kuma ana iya kama mu ta hanyar sadarwa ta internet a koda yaushe ake bukata akan voahouse.com ko kuma sashenhausa.com. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Hafsat dan mai sauraro ce daga birnin Washington DC tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki. Muka saki dawo muku da wani sabon shirin. A cikin shirin namu za ku ji cewa biyo bayan matakin da gwamnatin jihar Lagos ta dauka na cewa dole sai mutun ya ci jarabawar yarbanci kafin a bashi gurbin karatu a jami'ar jihar, jama'a sun fara maida martani ciki har da makwaftan jihar.
Abin da government legal ya yi na bai kamata a yi shi haka na ba, saboda ba yare mu kowa yake cikin Lagos ba.
Sannan nan gaba a cikin shirin za mu bude layin waya domin ku kira ku bayyana ra'ayoyinku kan abubuwan da ke ci muku tuwa ƙwarya. Lambar da za a kira ita ce alamar tarawa 1-202-205-2655. Kada a manta a sa alamar tarawa a farkon lambar kafin a kira. Za kuma mu kawo muku labaran wasanni daga Kamaru, amma kafin nan sai a gyara zama a ji halin da duniyar ta wuni.
Jama'a assalamu alaikum. Wasu masu taimakawa alƙalai wajen yanke hukunci a kotu sun samu su ƴan ƙasar Rasha su 13 da kuma wasu ƙungiyoyin Rashan 3 da laifin yin katsalandin a zaben Amurka. A yau Juma'a, ofishin lawyer na musamman da ke binciken katsalandin ɗin da Rasha ta yi, Robert Mueller, ya bayyana hakan. Wasu kasidun kotu sun nuna cewa gwamnatin Amurka ta ce tun daga shekarar 2014 wasu ƴan Rasha suka fara shishshige a shirye-shiryen zaben Amurka, ciki har da zaben shugaban ƙasar da aka yi a 2016. Kasidun kotun sun ƙara nuna cewa waɗanda ake zargin sun ɓadda kamani a matsayin Amurkawa sun kuma yi ta ganawa da wasu daga cikin makusanta ga gangamin yaƙin neman zaben Trump. Amma ba tare da su makusantan sun san me ke faruwa ba, kamar yadda kamfanin dillancin labarai na Associated Press ya tabbatar.
Wani mutum ɗan Afrika ta Kudu na fuskantar hukuncin kisa a Sudan ta Kudu bayan da shaidun da ya kamata su kare shi suka ki bayyana a kotu a shari'ar da ake zarginsa da yin leƙen asiri da kuma sa hannu a wani yunkurin kifar da gwamnati. William John Endley, tsohon jami'in tsaro ne na kwantaragi da ya yi aiki ƙarƙashin tsohon mataimakin shugaban Sudan ta Kudu Riek Machar, amma yanzu shugaban 'yan tawaye ne da ke yaƙar gwamnatin shugaba Salva Kiir. An kama shi ne a watan Agustan shekarar 2016, jim kaɗan bayan wani mummunan faɗa da aka yi tsakanin dakarun gwamnati da masu tsaron lafiyar Machar a Juba, babban birnin ƙasar. Enli, wanda kanar ne da ya yi ritaya daga rundunar sojin Afrika ta Kudu, ya bayyana ne a gaban kotun ta Juba a jiya Alhamis. Sai dai 6 daga cikin waɗanda za su ba da shaida kare shi, ciki har da mataimakin shugaban ƙasa na farko Taban Dengai da ministan man fetur Ezekiel Lol Gatok da ministan ilimi Yen Oral Lam, duk ba su halarci zaman kotun ba tun da aka fara sauraron ƙarar.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC. Yankurin da gwamnatin Somalia ke yi na kwashe 'yan ƙasarta da ke Libya ya fuskanci turjiya bayan da tawagar da ƙasar ta Tura ta gaza shawo kan bakin hauren Somalia masu ƙoƙarin tsallaka teku zuwa nahiyar Turai. Kansu guji wannan hanya mai cike da haɗari su koma gida. Bakin hauren Somalia sun faɗawa mambobin tawagar gwamnatin ƙasar cewa sun sha baƙar wahala wajen zuwa ƙasar ta Libya daga Somalia, saboda haka suna ganin babu wani abu da zai sa su koma gida. Tawagar jami'an gwamnatin ta Somalia ta ce ga dukkan alamu 'yan ƙasarta sun riga sun ƙudiri aniyar yin wannan tafiya ta teku domin danganawa da kan iyakokin nahiyar Turai. A ranar Litinin ta gabata, mambobin tawagar gwamnatin ta Somalia suka isa birnin Tripoli, sun kuma ce sun kai ziyara wuraren da ake riƙe da baƙin, sannan sun haɗu da wasu baƙin haure a ofishin jikadancin Somalia. Amma kuma duk da haka, mutane 11 ne kacal suka nuna sha'awar su koma Somalia. Kiyasi ya nuna cewa akalla 'yan ƙasar ta Somalia 5,000-6,000 ne suka yi ƙaura zuwa Libya da nufin tsallakawa zuwa nahiyar Turai.
Jami'an Faransa sun yi kememe sun ce ba za su karbi mayakan jihadin kasar su da aka kama a fagen yaki a Syria da Iraki ba da nufin a masu shari'a a Faransa. Bayan da aka kwashe kusan mako guda ana tattaunawa tsakanin kasashen yammaci kan makomar mayakan kasashen waje da aka tsare ake tsare da su. Amurka ta nemi a mika su ga kasashen su na asali da suka fito. Amma Faransa da Burtaniya sun ce sam ba za ta sabu ba. Wani jami'in diplomasiyyar Faransa da ya gana da muryar Amurka ya ce ko kusa da cimma matsaya ba a yi ba kan wannan batu. Jami'in diplomasiyyar ya kara da cewa Faransa na gudun cewa mayakan da aka kama za su yi amfani da kotuna wajen yada farfaganda da kuma kalubalantar kotun ko za ta musu adalci. Sannan akwai yiwuwar idan aka kai su gidan yari za su iya gurbata tunanin fursunoni da ke ciki. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To kamar yadda wasu ku suka ji da farko, a kwanakin baya ne gwamnatin jihar Lagos ta fito da wata doka dake cewa duk dalibin da zai shiga jami'a a jihar sai yana da sakamakon jarabawa na makin C, wato credit kenan ko fiye da haka kafin a bashi gurbin karatu. Abin da ya janyo cece kuce tsakanin jama'a dake jihar da ma makwabtanta. Ga Hassan Umar tambuwar da ƙarin bayani.
Gwamnatin jihar Lagos ta ce dole ne duk mai son yayi karatu a manyan makarantun jihar ya samu babban maki a yaren yarbanci. Akan haka, ni tuntubi kakakin gwamnatin jihar Oyo, Dr. Yomi Layinka, shin a jihar Oyo ma haka ne? Dr. Yomi Layinka yace da zaran mutum ya iya yaren Najeriya daya, watan Hausa, yarbanci ko Igbo, zai shiga babbar makaranta a jihar Oyo. Shi ko Mr. Olabisi wani uba, abinda zai ce haka yayi dan zai sa mutane su gane harshen su da al'adun su.
My name is Olabisi. What I can say is that liberality is fear. It makes people to understand their language and their culture.
Mr. Olagunjo, yes, I'm a teacher. I think it's a welcome development. The speaking of Yoruba in students, it will help them to be able to speak it very well.
Shi ma malamin makaranta Mr. Olagunju yace wannan tsari abin maraba ne don zai sa jama'a su fahimci yarbanci kuma zai taimaka musu su yi magana da harshen na yarbanci sosai.
Sunana Mikaila Agumbiyadin. To abin da government legal yayi na bai kamata yi shi haka na ba. Saboda ba yare mu kowa yake cikin Lagos ba. Muna tare da Hausawa da Yorubawa da Yemeni da kala kala.
Ya kamata yi.
Abin da ya kamata yi kila a nema wanda sai kuya mishi kowa yare Yorubawan na samu dadi abin da yake so na shine ya kamata yi.
Lawyer Abiodun Abdulrahim yace dokar jihar su ce Lawyer Abiodun Abdulrahim yace wannan dokar jihar Lagos ce, dokar su ce abinda sun kace shine harshen yarbanci dole ne ga duk wanda ke son shiga babbar makaranta a jihar su ta Lagos. Sai dai bai goyi bayan wannan lamari ba. Da na tambayi lawyer ko gwamnatin tarayyar Najeriya na da ta cewa a game da wannan shiri, sai ya ce sai lawyer Abiodun Abdulrahim ya ce gwamnatin tarayyar Najeriya ta hannun babban lawyanta wato Attorney General tana iya kalubalantar wannan tsarin. Wani dalibi ya ce bai dace ba.
It is very bad for a science student to have a credit in Yoruba before he can study any course in our institution.
Wani dalibi ya ce bai dace ba ga dalibi mai karatun kimiyya a ce sai ya ci harshen yarbanci kafin ya sami shiga babbar makaranta. Haka ma da tuntubi jihohin Ondo, Ogun da Osun su ma sun ce ba su yanke hukunci ba a game da irin wannan doka ta yin amfani da harshen yarbanci kafin a shiga babban makaranta. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
Mu nemi ilimi fitilar haskawa, ilimi fitilar kyallawa, ilimi gwadabin haurewa.
To a gaida Hassan Umar Tambuwan, kafin mu bude layukan wayar mu a shakata da wannan wakar.
Ilimi
shi ke kyallawa
wanda bai gani ma na hangowa
wanda bai gani na fuskantowa duhun rashin sani ya zarce fadowa a wane duhun dare gun su fantawa bai adam batu kul hakunawa a ciki da gaskiya waya hujewa ta zo ci bombarewa
nema ilimi suturar sanyawa
dai na zuciya shike halakarwa
nema ilimi suturar sanyawa
a dona mumini tsoron mai kowa
nema ilimi suturar sanyawa
tsoron buwa ya sutura ce mai yalwa aiki da hankali hanyar kullewa
yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi 202-205-2655.
To mun sami kira daga Kaduna. Wa yake magana daga Kaduna?
Hafsa dan mai soro barka da yammaci.
Yawa barka da yamma.
Wa yake magana? Salamu alaikum, ina kiran ku daga garin Gasa Kaduna tarayyar Najeriya.
To Murtala, menene ra'ayinka?
Yawa, to a gaskiya tare da ban girmamawa ga su masu ƙasa musamman nan Najeriya. Ine cewa muna ƙara da jaddada musu cewa gaskiya su ƙara tunani sosai akan maganar ƴan sanda na jahohi ba abin da zai iya ƙara kawowa kin ga ƙasa ne wanda akwai kabilanci da addinanci da waye magabatan da duk sun aka suka jusa ma al'umma to kin ga har yanzu ba a yi abin da ya kamata su kokari su masu mulki yanzu su kokari su share wannan tunanin a zukatan mutane kafin a kai ga sa musu ƴan sandan jahohi saboda duba gwamnati ne zaki ga da kanshi yana training din mutane irin su Benue da sauransu da Fayoshe da sauransu ƴan banga ya basu wasu bindiga kin ga irin wannan aka
mata to shikenan mun gode ga wani kira na ya ƙara shigowa daga Kaduna.
Hello, barka da aiki.
Yawa, barka ka da yawa, ke magana daga Kaduna.
Sunana Ibrahim Alarama daga cikin Kaduna.
To menene ra'ayinka Ibrahim?
To ni ra'ayina ni ma dai akan gwamnoni ne na su dinga taimaka ma shugaba Buhari musamman a bangaren makiyaya Fulani. Bai kamata gwamnoni su ce ba su da hektocin da za su ba makiyaya domin su yi kiwo ba, a'a wannan bai dace. Yana da kyau akwai dajuzzuka su buɗa musu guri da sauran labi-labi ya kasance kiwon ya kaza ya zama na zamani irin yadda ake so a inganta shi.
To mun gode
da aka inganta harkan kiwo, ai mu ma ci gaba.
To ga kuma wani kira nan ya shigo daga Bauchi.
Assalamu alaikum, sashin Hausa Radio America. Sunana Ayuba Garba Imam daga kafin Madaki a jihar Bauchi.
Wa alaikum assalam, Mala Ayuba, menene ra'ayinka?
Ra'ayina na yau zan kira ne ga kwamitin da shugaban kasa Muhammadu Buhari ya nada akan maganan ƙarin albashi. Lallai yana da kyau shugaban kasa da gwamnonin Najeriya nan su yi iya kokari su ƙara albashi wa ma'aikata. Ma'aikatan federal government da kuma na jiha da kuma na ƙananan hukumomi, saboda kayayyaki yanzu ya yi tsada, ya yi da kyau da Allah a taimaki ma'aikata a ƙara musu albashi, har da kuma 'yan fensho ma da Allah. Muna kira ga gwamnoni da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya taimaki ma'aikata da 'yan fensho a ƙara musu albashi. Na gode.
To mun gode, Mala Ayuba. Ga kuma wani kiran nan ya shigo. Wa yake magana? Daga ina ne?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, wa yake magana?
To buka ne daga Rumirgo.
Daga
Rumirgo, karamar hukumar Askira ba Borno State.
Borno State, to menene ra'ayinka?
Ra'ayina shine dan Allah yana kira ga 'yan Najeriya da su sassautawa bawan Allah nan. Yana kokari ba wai baya yi ba. Amma ko biyayya ba kasa. Saboda ka rika masa fatan alheri. Nagode.
To shikenan, mu ma mun gode.
Madalla baba ku.
Ga wani kira na ya shigo daga Kebbi.
Daga Kibiya, daga Kibiya.
Oh, Kibiya, to assalamu alaikum.
Hello.
Ina jin kuma mai markade daga nan anguwar dan markade da local government.
To Manir, menene ra'ayinka?
Ra'ayina akan abin da ya faru a ainihin jihar Zamfara na kisan al'umma. Ina kira ga gwamnatin jihar Zamfara da kuma gwamnatin tarayya da Allah su dauki mataki ka saka san al'umman nan da ake a jihar Zamfara yayi yawa. Kuma muna addu'a Allah Ubangiji ya kawo mana ƙarshen wannan al'amari.
To mun gode.
To
mun gode. To mun gode Mandir. To a ci gaba da ke. Wa alaikum assalam, waye daga Kebbi?
Kina magana da Abubakar Sallabi Tunako a karamar hukumar da ko sabu local government jihar Kebbi.
To Abubakar Sallabi, menene ra'ayinka?
Hello?
Hello. Ina jin ka, menene ra'ayinka?
Hello?
Hello, ina jin ka.
Hello.
Muna jin ka, menene ra'ayinka? To kamar wannan layin ya yanke. Ga wani kira kuma mun samu daga Yobe.
Eh, ina ga Jibril Hafsa ne daga Gidan.
To menene ra'ayinka?
Ra'ayina shine akan abin da yake faruwa a sallan na Fulani nan. Gaskiya Fulani nan ya kamata a duba kai maka musu abubuwan da suke fa. In ba babu burgari fa kabura ta bayan da shiga
kamar ya kenan kake nufi
kuma gaskiya no ba da kiyo ba duk sana'a ce
to
saboda haka dai kamata a ce manomi ne yake da yanci a ce mafi ya bai da yanci ba
to shikenan wannan
shine ra'ayi na nagode da
nasara to mun gode kwarai da gaske ga kuma wani kira ya ƙara shigowa daga Kebbi
daga Nasarawa dai.
Oh Nasarawa, to assalamu alaikum.
Eh wa alaikum assalam, aiki Bashir Tela ne daga nan layin Nauyuka kuma cikin garin Lafiyan Bare-bare.
To menene ra'ayinka Bashir?
A gaskiya kamar da wasu gwamnoni a Najeriya suka kafa doka a jihansu, to kundin tsarin mulkin Najeriya da ya ba ma kowane jiha ta kafa dokokin da ya dace, amma duk dokan na aka kawo a jiha aka ga zai kawo matsaloli, to ya kamata a janye shi kamar jihar Benue da kuma Taraba da wadansu jihohi, to ya kamata wannan ya zama darasi. Inda abubuwan da ya faru na hano manoma kiwo a jihar Benue ya haifar da dami ido, to sauran jihohi suna iya koyi da shi, to amma bai haifar da dami ido ba ga rikirkirke. To yana da kyau duk wani jiha da zai dauki mataki.
To mun gode kwarai, ga kuma wani kira na ya shigo mana daga Kaduna.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, waye daga Kaduna?
Kuna magana da Aliyu Suleiman daga karamar hukumar Igabi.
To Aliyu Suleiman, menene ra'ayinka?
A ra'ayina tsakani da Allah, na ji daɗin abun nan da taron da suka yi da sarkin Kano.
Suwa kenan?
Abin nan sarakunan Fulani.
To.
Ina fatan shugaban kasa don Allah ya duba al'amarin Fulani nan. Gaskiya Fulani suna cikin wani halin ha'ula'i.
To mun gode Malam Aliyu, mun gode. Salamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Wa ke magana?
Kina magana da Samuel Sabon Gana Alfahari Garo, sabon local government.
To daga Kano kenan ko?
Da Kano kenan.
Menene ra'ayinka?
Ni ra'ayina gaskiya ya kamata mutum wata tare da san mutanen Zamfara suna fa 'yan Najeriya ne. Inda ake yi zuwa da ribara na ba da kuma da kiya kansu. Me ya amfanin gwamnati da aka zaɓa musu?
To kamar layin nashi ya yanke, mun gode da kiran da ka mana. Yanzu gashi mun samu kira daga jamhuriyar Niger.
Eh assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, wane ne daga Niger?
Umma Malam Alina daga Dogon Ta cikin jamhuriyar Niger.
To menene ra'ayinka?
Abin da ra'ayina yau bisa ga shugaban ƙasa Afirka ta Kudu. Bisa wannan zanga-zanga da an kai mai yaki ba ya gani ya gabatar da shiri ba gare shi. Ya tafi kawo da gaugawa tunda shi ya sa ramin da ya gema ma Sabu Mbeki na ya kawo gare shi.
To.
Yan jafi sun kai sai zanga-zanga sun sarke shi. Na gode mu da Amerika.
To mun gode mu ba da kiran da ka yi mana. Ga kuma kira mun samu daga Taraba.
Assalamu alaikum, sunana Bayero Malam Bamu, mai yin rijista da
ta sai da sun kat a mai samari tsarar local government
ta labar. Wa alaikum assalam, me ke tafa da kai?
Ni ra'ayina akan zabe mai zuwa.
To.
Duk an takaran da aka zaba wancan shekarar, kuma ya san ba abun da yayi. To kwata-kwata ma kada ya sace ma ya ce zai za. Zai abun nan zai sace neman wani takara domin dama guguwan Buhari ne ya dauke shi a kai. To don haka muna jiran daram da kawo mu shekara 2019. Mu kuma talakawa za mu nuna musu.
To mun gode kwarai da gaske. Ga wani kira nan daga Borno.
Salamu alaikum.
Wa alaikum salam. Waye a Maiduguri?
Alhaji Usman ne. Alhaji Usman Baraden Obi.
To Alhaji Usman, menene ra'ayinka?
Eh, ni ra'ayina yau dai akan abin da kai sandan jaha-jaha.
To
wannan abu ba nan yiwuwa ba ne.
Me yasa kace haka?
Abin da ya sa na faɗa haka, duba yanzu abin da ake yi a Fulani, Taraba, ina ne Nasarawa, wannan ba na ɗan abu nan. Saboda wannan da zai yiwu ba, ba mu da ra'ayin wannan kwata-kwata.
To shi kenan, mun gode. Daga Maiduguri kuma shi ne kiran ƙarshe da za mu iya ɗauka a yau, sai kuma wani lokacin idan Allah ya kai mu ku ci gaba da kiran mu. Mun gode. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Agogon mu anan na cewa ƙarfe 3:21 na yamma. Yanzu kuma lokaci ne na wasanni.
Wasanni a takaice.
A cikin makon da muke cikin ne, kungiyar kwallon kafa na duniya FIFA ta bayyana jerin gwanon kasashen duniya waɗanda suke takale da ƙasar Jamhuriyar Kamaru. A da can ita ce ƙasa ta 49, an yanzu kuma ta koma a matsayi na 51. Haka a nahiyar Afirka ta koma matsayi na 6. Ga dukan alamu dai, ƙasar Indomitable Lions ta rawanta na dushewa a 'yan watannin nan. Sai kuma an da club ɗin kwallon kafa na ƙasar ta Jamhuriyar Kamaru waɗanda suke takale da a cikin gida suka fara kaka'ansu na wannan shekarar. Bayan sun kwace watanni 2 suna hutawa, club guda 18 ne suke girgiza jininsu a ƙasar ta Jamhuriyar Kamaru. Club ɗin Fece ita ce ta zama ta farko da maki 6, sai kuma ta biyu club ɗin Innisfort da maki 4, ta uku kuma ita ce club ɗin Bambutus ita ma da maki 4. Sai waɗanda suke jallayi ta 16 ita ce club ɗin Apeges wanda ta yi wasanni guda 2 amma bata jefa ko ƙwallo guda ɗaya a ragar takwarata ba. Wanda ke ta 17 ita ce club ɗin Fituna ita ma ta gudanar da wasanni guda 3 amma ba ta da ko maki 1. Ta 18 ita ce club ɗin Eagle anda ita ma ta gudanar da wasanni guda 4 bata jefa ko ƙwallo ɗaya a ragar takwarata ba. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga ƙasar Kamaru.
Yanzu kuma ga sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Afghanistan ta yi aiki tukuru a watannin da suka shige domin inganta harkokin mulki da tsaron ƙasarta. Wannan shekara ce mai muhimmanci wa Afghanistan, kuma ina kyautata zaton cewa ƙasar na samun ci gaba kan hanyarta na samun zaman lafiya da haɓɓakar ƙasa. A cewar mataimakin sakataren harkokin wajen Amurka John Sullivan a yayin ziyarar aiki da ya kai a birnin Kabul, ya yaba wa gwamnatin kan sauye-sauyen da ta yi wa tsarin gudanar da ayyukan gwamnati, tsaron ƙasa da rungumar da ta yi wa al'umma baki ɗaya. Sullivan ya ce, ina murna da nasarorin da Afghanistan ta samu a ɓangarori da dama. Ina taya gwamnatin Afghanistan murna kan nasarorin da suka samu na aiwatar da yarjejeniyar shirin Compact na Afghanistan tun lokacin da aka ƙaddamar da shi a watan Agustan bara. Shi dai wannan shirin na Compact shiri ne da Afghanistan ta ƙirƙiro don ta nuna cewa da gaske take wajen kawo wa ƙasar kwanciyar hankali da dawwammamiya da wadatacciyar al'umma. Shirin ya yi tasiri matuƙa a lokacin da Amurka ta zo wajen haɗa hancin manufarta a kan ƙasashen Asiya wanda shugaba Donald Trump ya ƙaddamar a watan Agustan shekarar da ta wuce. Sullivan ya ce, mun riga mun fara ganin canje-canje da aka kawo a ƙasar Afghanistan don rage cin hanci da rashawa ko ina cikin gwamnatin ƙasar. Kaddamar da dokokin ƙasar ta hanyar hukuntawa da ɗaura manya-manyan ma'aikatan gwamnati waɗanda suka aikata laifin cin hanci da rashawa. Kaddamar da waɗannan sauye-sauyen zai taimaka wajen inganta ayyukan gwamnati. Na ganin jami'ai da ke da hannu cikin cin hanci da rashawa da kuma shirya ƙasar domin gudanar da zaɓukan da ke tafe. Har ila yau, mataimakin sakatare Sullivan ya yaba wa gwamnatin Afghanistan kan shirinta na inganta tsaron ƙasarta ta hanyar kawo kashi 80 na yankunan ƙasar ƙarƙashin ikon gwamnati. Duk da haka, Amurka ta yi imanin cewa kwanciyar hankali da tsaron Afghanistan ba zai ƙayyadu a filin daga kawai ba. Sai ta tattaunawar zaman lafiya, mun shirya na tsawon lokaci da haɗin gwiwar gwamnatin Afghanistan don ci gaba da matsin lamba kan Taliban don shawo kansu su gane cewa wannan al'amari ba za a iya magance shi a sojance ba. Kuma muhimmi ma ƙudurin zaman lafiya kan wannan tashin hankali shine a gane cewa maido da zaman lafiya shine abinda duk muka tasa a gabanmu, a cewar mataimakin sakataren harkokin wajen Amurka John Sullivan. Muna marawa Afghanistan baya da ci gaban da suka samu da shirinmu na kudancin Asia, wadda ke nuna wa Taliban cewa ba za su iya ja da mu ba. Saboda sadakarwarmu ga Afghanistan ba na ƙayyadadden lokaci ba ne. Haɗin gwiwarmu da Afghanistan na da ƙarko, kuma za mu yi aiki da gwamnatin Afghanistan don tabbatar da cewa ƙasar tana da ƙarfin hana 'yan ta'adda shiga yankunanta domin kawo barazana a duniya baki ɗaya. Sharhin muryar Amurka kenan, wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Idan kuna da wani sharhi, za ku iya rubuto wa editorials a VOA Washington DC lamba 2-0237 USA. Za kuma ku iya bayani tare da duba duk sharhunan baya a VOA editorials a shafinmu mai adreshi www.voanews.com/editorials.
To madalla, kafin mu kammala shirin namu ga labarai, amma a takaice.
To wasu masu taimakawa alƙalai wajen yanke hukunci a kotu sun samu wasu 'yan ƙasar Rasha su 13 da kuma wasu ƙungiyoyin Rasha 3 da laifin yin katsalandan a zaben Amurka. A yau Juma'a, ofishin lawyer na musamman da ke binciken wannan lamari Robert Mueller ya bayyana hakan. Wasu kasidun kotun sun nuna cewa gwamnatin Amurka ta ce tun daga shekarar 2014 wasu 'yan Rasha suka fara shishige a shirye-shiryen zaben Amurka, ciki har da zaben shugaban ƙasar da aka yi a shekarar 2016. Wani mutum ɗan Afirka ta Kudu na fuskantar hukuncin kisa a Sudan ta Kudu bayan da shaidun da ya kamata su kare shi suka ƙi bayyana a kotu. A shari'ar da ake zarginsa kan yin leƙen asiri da kuma sa hannu a wani yunƙurin kifar da gwamnati. William John Endley, tsohon jami'in tsaro ne na kwantiragi da ya aiki ƙarƙashin tsohon mataimakin shugaban Sudan ta Kudu Riek Machar, amma yanzu shugaban 'yan tawaye ne da ke yaƙar gwamnatin shugaba Salva Kiir. An kama shi ne a watan Agustan shekarar 2016, jim kaɗan bayan wani mummunan faɗa da aka yi tsakanin dakarun gwamnati da masu tsaron lafiyar Machar a Juba, babban birnin ƙasar. Yunƙurin da gwamnatin Somalia ke yi na kwashe 'yan ƙasarta da ke Libya ya fuskanci turjiya bayan da tawagar da ƙasar ta Tura ta gaza shawo kan bakin hauren Somalia masu ƙoƙarin tsallaka teku zuwa nahiyar Turai kan su guji wannan hanya mai cike da haɗari.
Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yau, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya taya ni gabatar da shirin, da kuma Julie Lazarus Gresham da ta haɗa shirin tare da bada umarni, da injiniyan mu Skip Sisk, ni Hafsat ɗan mai sauri ke cewa mu tashi mu kwana lafiya, mu kuma mu ƙara saunin lafiya.